إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادوا وانا مسلا تشمي تارن البركة مسلا تشمي لغا لكينا تشكين غلوم بوشي أجهر بوشي وانا يمجينا جمعة يومنا الشاشدة قوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبود إيرد ألي هدود أربعين دا هدو وانا كومي كديد دا بوكوي قوات هدو ميلادية تدبو بيدا أشرين دا أكو وانا مجلسي da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hajji. Yau zamu shiga tafsirin aya ta 52 insha Allah. Kafin mu shiga tafsiri akwai wata baiwar Allah da za ta karbi kalmar shahada. Kina jina, kina so zaki shiga musulunci ne? Wani ne yace sai kin zo kin shiga musulunci ya matsa miki ko kuma ka saka shi da yadda ki ba tilasta ki akai ba? To abinda ake nufi musulunci shine bautawa Allah shi kadai, ba tare da bauta ma wani ba shi ba, ba yadda a bauta ma kowa ba sai Allah shi kadai, ba a bauta wa mala'iku, ba a bauta wa annabawa da manzanni, ba a bauta wa waliyai, ba a bauta wa kowa sai Allah. Sannan kuma mutum ya yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu manzan Allah ne. Allah subhanahu wataala ya aiko shi da sako na ƙarshe wanda ya gaskata dukkanin annabawa da suka gabace shi. Idan mutum ya yarda da waɗannan abubuwa guda biyu, to ya yarda cewa shi musulmi ne. Idan mun yarda da waɗannan abubuwa, to zan faɗi kalmar shahada in kika faɗa, to daga nan kin zama musulma kamar kowa. Ki ce ashhadu, ashhadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تو ما شاء الله كن زما مسلما كما قوت مسلما أبين هيك تي كن شيدا كن يدا شو باب أبو بوتا وهذا قصية سي الله. سنة كم كن شيدا كن يدا شو محمد منزل الله ني kin yarda da wannan? To daga yanzu ke musulma ce, kuma baki da bambanci da sauran musulmai. Abinda zai bambanta ku a gurin Allah shine tsoron Allah da kyakkyawan aiki. Ki je zaka ya sunan ki? Ya sunan ki? Ya sunan ki? Ya to yanzu kina son sunan ki na da ko za ki canza? Yawwa, kina son yam din ki ko kuwa za ki canza wani suna? To wani suna kike so? Kin zaɓi sunan ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna miki addu'a Allah subhanahu wataala ya baki jajircewa da tsayawa akan wannan addini. Allah kuma subhanahu wataala ya miki albarka. Sai ki je ki wanka, ki kame bakin ki har zuwa lokacin da za a sha ruwa. Sannan kuma ki samu inda za ki rika koyon karatu, sannan za ki sallah, tsarki da sauran abubuwan da ake bukata da gare ki. Allah ya taimake ki.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyyati wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba ma aiko da wani manzo ko annabi gabaninka ba illa idza tamanna sai idan yayi karatu alqa ash-shaytanu fi umniyyatihi sai shaydan ya jefa waswasi da shakka a cikin karatunsa fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytanu sai Allah ya bata abinda shaydan ya jefa thumma yuhkimu Allahu ayatihi sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah mai cikakken sani ne kuma mai hikima ne ayoyin da suka gabata a cikin wannan sura Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da mu cewa mutanen Annabi sallallahu alaihi wasallam wato Larabawa Qurayshawa sun ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kuma jefe abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da wato maganganu iri-iri wani lokaci su ce da shi mawaki wani lokaci su ce da shi boka wani lokaci su ce da shi matsafi wani lokaci su ce da shi mai tabin hankali wani lokaci abinda ya zo musu da shi su ce tatsuniyar mutanen farko ce kuma mun ga yadda Allah subhanahu wataala yake talallashin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwantar masa da hankali yana nuna masa cewa wannan al'amari da ya zo da shi da kuma abinda ƴan uwansa suka fuskance shi da shi ba shi ne faro ba a gabaninsa an yi annabawa da yawa an yi manzanni da yawa kuma an ƙaryata su Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana daga cikin irin izgilin da suke wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna masa izgili da cewa ya gaggauto musu da azaba idan har ƙarya in har gaskiya yake faɗa musu kuma idan har abin da suke kai ba gaskiya bane kuma ƙaryata shi da suka yi suna yi wa kansu suna jawo wa kansu fushin Allah ne to ya gaggauto musu da azaba in dai da gaske ne suna tai masa wannan to kuma anan sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kawo bayani game da wani nau'i na ƙaryatawa da ake yi wa ayoyin Allah ta hanyar ajefa waswasi da shubha ga rikici da rudani a cikin ayoyin Allah domin kada mutane su fahimta domin a kawo wa mutane rudu kar su fahimci gaskiyar da take cikinsa kuma wannan ya sa masu raunin imani su masu imaninsu ya raurawa imaninsu ya girgiza to shine Allah subhanahu wataala yake faɗar irin yadda Ubangiji subhanahu wataala yake magance wannan shubuhohi da wannan waswasi da rudani da wasu suke kokarin shigo da su cikin addinin musulunci Ubangiji yana kawar da su daga wato zukatan mu'minai waɗanda suka fahimci gaskiya su kuma kafirai su ƙara dulmiya cikin bacansu shine Allah yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin gabaninka ya rasulullah ba mu aiko da wani manzo ko annabi ba bamu aiko da wani manzo ko annabi ba anan wannan gaba bamu aiko da wani manzo ko annabi ba yana nuna maka bambanci tsakanin manzo da annabi yana cewa akwai wanda ake kiransa manzo manzan Allah akwai kuma annabin Allah dukkan manzan Allah annabin Allah ne amma ba duka annabi ne yake manzo mutlaki ba koda ko yana da wani nau'i na risala wato sako da yake dauke da shi amma in aka tashi kiransa kawai da suna wato zallan suna ba za a ce masa manzo ba sai da ce masa annabi to wannan ayar tana daga cikin abinda yake nuna cewa akwai bambanci tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu rasulullahi da kuma nabiyullahi malamai sun yi ta maganganu daban-daban iri-iri wajen su bayyana bambanci tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu manzon Allah da annabin Allah mai ake nufi da wannan mai ake nufi da wannan to amma mafi kyan magana da aka samu ta malamai game da wannan wato bayanin wannan bambanci ta ce maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah wacce yayi a cikin littafinsa An-Nubuwat cikin mujalladinsa na biyu shafi na 714 har zuwa 720 inda yake cewa annabi in aka ce annabi shine wanda Allah subhanahu wataala ya bashi labarin abin da yake boye ya sanar da shi wani abu wanda ba kowa ya sani ba, shine man yunabbi'uhu Allah, shi kuma ya bada labarin abinda Allah ya bashi labari. Yace to idan aka aika shi zuwa ga wasu mutane da suka saba wa umarnin Allah, suka bijire wa Allah dan ya isar musu da sakon Allah, ya isar musu da wannan sakon da Allah ya sanar da shi, to wannan shine manzo. Amma idan ya kasance yana aiki ne da shari'ar annabin da aka aiko gabaninsa, yana aiki da shari'ar wani annabi da ya rigaye shi, sannan kuma ba a aika shi zuwa ga wani wanda ya saba wa umarnin Allah ba dan ya isar masa da sakon Allah, to wannan shi ake kira annabi ba manzo ba. Allah subhanahu wataala ya zantar da shi, ya zantar da shi, yayi masa wahayi, amma kuma yana aiki ne da shari'ar annabin da ta gabace shi, sannan kuma a aika shi zuwa ga wasu wanda suka bijire wa umarnin Allah, suka rungumi kafirci ba, ba aika shi zuwa can ba, to wannan shi ake cewa annabi. Ibn Taymiyya ya kawo wannan ayar dan ya nuna maka bambanci tsakanin waɗannan guda biyu. Yace fadar Allah da yace min rasulin wala nabiyyin, anan Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci aike ga waɗannan nau'ukan duka guda biyu, dan cewa a farkon ayar wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin, kalmar arsalna ta shafi duka biyu. Arsalna, ba mu aiko gabaninka da wani annabi ko manzo ba, ko da wani manzo ko annabi ba. Kaga Allah subhanahu wataala ya hada su gaba daya, ya nuna cewa ya aiko su. Kaga ashe akwai wata risala da Ubangiji subhanahu wataala ya ba wa dukkanin su, wannan ita shine kalmar arsalna take nunawa. Sannan kuma sai Allah ya ware daya daga cikin su sai ya kira shi rasul, daya kuma sai ya kira shi nabi, sai ya ce min rasulin wala nabiyyin. Kaga akwai sako da ya hada su gaba daya, shine maganar Allah ko wahayin Allah da ya yi musu. To kuma daga baya sai aka kira ɗaya da rasul, ɗaya kuma aka kira shi da nabi, wanda yake nuna cewa wannan ar-rasulul mutlaq din, mai cikakken wannan sakon wanda aka ce masa rasul, shine wanda aka umarce shi da ya isar da wannan sako zuwa ga waɗanda aka saka saba umarnin Allah subhanahu wataala. Misalin sa kamar annabi Nuhu alaihi salam. Annabi Nuhu alaihi salam manzo ne, annabi ne manzo ne. Annabi ne, Allah ya zantar da shi, ya yi masa wahayi, sannan manzo ne zuwa ga wasu mutane da suka rungumi wasu suna bautawa ba Allah ba. An gane wannan shine risala mutlaka, wato cikakken manzanci, kuma shi ake cewa manzo. Ya tabbata a cikin sahih al-Bukhari annahu awwalu rasulun bu'isa ila ahli al-ardi, kamar yadda zuwa cikin Sahih Ibn Hibban da Mu'jam at-Tabarani al-Kabir da kuma al-Awsat, hadisi ne tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake cewa shi ne farkon manzo da aka aika wa mutane a duniya, shi annabi Nuhu. Wa qad kana qablahu anbiya, gabaninsa akwai annabawa, gabanin zuwan annabi Nuhu alaihi salam akwai annabawan da suka riga shi zuwa, kamar annabi Shisu wa Idris, kamar annabi Idris alaihi salam. Wa qablahuma, su ma gabaninsu ai akwai wani annabi, shine annabi Adam alaihi salam. To ma waɗancan duka annabawa ne, dukansu annabawa ne. Annabi Adam kana nabiyyan mukallaman, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata, annabin Allah ne da Allah ya magana da shi, kamar yadda ya yi magana da annabi Musa alaihi salam, haka ya yi magana da annabi Adam alaihi salam. Ibn Abbas alaihi rahmatullah yana cewa kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum ala al-islam, kafin zuwan wato tsakanin annabi Adam da annabi Nuh akwai karni har 10 da aka yi, wato al'ummu daban-daban har guda 10, dukkaninsu kuma suna kan musulunci, wato dukkaninsu Allah kadai suke bautawa, basu kauce wa bautar Allah ba, basu koma ga shirka ba. To waɗannan annabawa sun zo cikin su amma ba manzanni ba. Farkon wanda ya fara zama manzo shine annabi Nuhu alaihi salam, shine farkon manzannin Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karshen annabawa da manzanni shine karshen annabi banzo da Allah subhanahu wataala ya ko a bayan duniya to shine malam ibnu taymiya yake cewa fa ulaikal anbiya yatihim wahyun min Allah bima yaf'alunahu wa ya'muruna bihi almu'minina alladhina indahum su wadannan annabawa wadanda ba manzanni ba wahayi yana zuwa musu daga Allah zuwan wahayi da yake musu daga Allah shi ya mai da su annabawa inda ba a yi musu wahayi ba to ba za a kira su annabawa ba da aka yi musu wahayi sai suka zama annabawa to daga nan Ubangiji subhanahu wataala ya umarce su ya musu wahayin abinda za su rika aiki da shi kuma su rika umarnin mu'minan da ke tare da su a tare da su akwai mu'minai wanda daman su mu'minai ne amma kuma suna buƙatar wata shiryarwa ta annabci saboda sai Allah ya kawo annabawa da za su rika musu bayanin shiryar Allah kamar me kamar malamai a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga malamai ba sa zuwa da wani sabon abu amma suna bayanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ya wato ya zo da shi ne shine yake cewa kama yakunu ahlu shari'ati alwahida yaqbaluna ma yuballighu alulama an ar-rasul kamar yadda wanda suke bin shari'a daya suke karban abinda malamai suke karantarwa daga wannan manzon da Allah ya aiko musu kamar malaman wannan al'umma da suke bayanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to haka annabawa suke a cikin al'ummunsu suna musu bayanin abinda Allah subhanahu wataala ya musu wahayi da shi da kuma abinda wani manzo ya gabata ya bari to shine ma da yake cewa wa kazalika anbiya bani isra'il haka nan annabawan banu isra'ila ya'muruna bi shari'ati at-taura suna umarni da shari'ar at-taura wato suna aiki da shari'ar at-taura shari'ar at-taura ita ce shari'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa annabi Musa alaihi salam annabi Musa annabi ne kuma manzo ne Allah ya saukar masa da at-taura inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله كاغا الله سبحانه وتعالى يكي cewa mun saukar da at-taura fiha hudan wa nur akwai shiriya da haske a cikin ta yahkumu biha an-nabiyuna annabawa suna hukunci da ita kaga annabawa ana nufin annabawan banu isra'ila suna hukunci da me suna hukunci da at-taura at-taura ita ce littafin da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa alaihi salam وقد يوحى الى احدهم وحي خاص اكن iyayi wa daya daga cikin wadannan annabawan banu isra'ila din wadanda ba manzanni ba akan iyayi wa daya daga cikin su wani wahayi na musamman fi qadiyatin muayyana a cikin wani wato wani hukunci sananne wanda ake tattaunawa ko ake wato ta taburza akan sa to akan yi masa wahayi akan wannan hukuncin ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن ما ليتو أما سوء النبوة بنو إسرائيل أجمد شريعة التوراة كمر ما لم يسكنون الأمة لألا يكباش فهنت الكمر ذات داتنا القرآن سبب حكا سكي باسا وتفتاد تشكين شريعة التوراة kamar me yace kama fahama Allah Sulaimana hukm al-qadiyya allati hakama fiha huwa wa Daud kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da annabi Sulaiman akan wani hukunci da shi da annabi Daud mahaifinsa suka yi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari yayin da annabi Daud ya yi wani hukunci ga wasu mata su biyu da suka zo za su fita Sulaiman ɗansa alaihi salam yana waje yace ku zo me aka me yayin muku hukunci da suka faɗa sai ya gyara hukunci shine Allah ya ce fa fahamna ha Sulaiman muka fahimtar da Sulaiman wannan hukunci annabi Sulaiman ya same shi ta hanyar wahayi kaga wani wahayi ne na musamman amma kuma da shi da mahaifinsa annabi Daud dukkaninsu suna yin hukunci ne da at-taura da cewa su annabawa ne ko manzanni ne fal anbiya yu'annabihum Allah fayukhbiruhum bi amrihi wa nahyihi wa khabarihi malaci annabawa Allah subhanahu wataala yana zantar da su kuma yana ba su labarin yana fadar da yana fadakar da su umarninsa da hannunsa da labaransa wa hum yunabbi'una almu'minina bihim ma anba'ahum Allah bihi min alkhabar walamr walnahy su kuma annabawa bayan Allah ya ba su labarin abinda ya ba su ya zantar da su abinda ya zantar da su na umarni da hani da labari su kuma su gaya wa waɗanda suka yi imani da su fa in ursilu ila kuffarin to in aka tura su zuwa ga wata al'umma kafirai zuwa ga wasu kafirai yad'unahum ila tauhidillahi wa ibadatihi wahdahu la sharika la suka je dan su kira waɗannan kafirai zuwa ga bautar Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba to kaga daga nan sun zama me sun zama manzanni yayin da aka tura su zuwa ga wasu wata al'umma kafira wacce ba su yi imani da Allah ba aka ce su yi wato su kira wasu zuwa ga Allah subhanahu wataala su ga ya musu su bauta wa Allah shi kadai to waɗannan waɗannan annabawa sun zama annabawa manzanni to kaga idan aka tura su kuma akwai yiwuwar waɗannan mutanen su ƙaryata su wala budda an yukazziba rusula qaumun dole ne waɗannan mutane kuma za su ƙaryata waɗannan manzannin kamar yanda yake cewa kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun kamar haka ne babu wani manzo gabanin su da yazo face al'ummarsa sun ce da shi sahirun matsafi ne ko kuma mai taban hankali kaga Allah ce min rasulin bai ce min nabiyin ba saboda an tura shi zuwa ga wata al'umma waɗanda ba su yadda da abin da yake kai ba ba su yadda da kadaita Allah ba to kaga za su ce da shi in ma su ce da shi matsafi saboda abin da za su gani tare da shi na mu'jiza ko kuma su ce da shi mai taban hankali saboda yana gaya musu abin da ya sabawa abin da suka tashi akan su iyaye da kakanni haka nan Allah ke cewa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik ba maganar da za a gaya maka sai irin maganar da an taba gaya wa manzannin da suka gabace ka to duk wata maganar da za a gaya maka ya rasulullah kada kai mamaki annabawan da suka gabace ka suma wato manzannin da suka gabace ka suma an gaya musu wannan kaga Allah subhanahu wataala sai ya kira su manzanni saboda mutanen su wato kafirai ne kuma sun ƙaryata su shine ce fa innar rusula tursalu ila mukhalifina fayukazzibuhum ba'dhum annabawa ana tura su zuwa ga waɗanda suka saba wa tauhidi suka saba wa ɗayan ta Allah wajen bauta to kuma wasu daga cikin su sai su ƙaryata su kamar yanda Allah ke cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى ومتبع أي قوة سقبان كبفاتي مزاجين كمتانا القريوة ومتانا برني نوحي إليهم قومنا مصوحي من أهل القرى daga cikin mutanen birni afalam yasiru fil ardi Allah ce su waɗannan kafirai na yanzu ba za su yi yawo a bayan ƙasa bane fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim su ga ƙarshen sakamakon ƙarshen al'amarin waɗanda suka gabace su yayi kasance wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw kuma lalle gidan lahira shi yafi alkhairi ga waɗanda suka yi taqawa afala taqiluna yanzu ba kwa hankalta ba sai Allah ce hatta idan sai asar rusul har zuwa lokacin da manzannin nan suka fitar da tsammani mutanen su za su yi imani suka cire tsammani cewa mutanen su ba za su yi imani ba Allah ce wa zannu annahum qad kuzibu su kuma waɗannan al'ummu su riƙa zaton cewa annabawan nan sun gaya musu ƙarya cewa lalle an gaya musu ƙarya waɗannan suna ƙaryata annabawa saboda a tsammanin su ƙarya suke gaya musu suna ƙaryata manzannin Allah su kuma manzannin sun fitar da tsammanin cewa mutanen nan za su yi imani ja'ahum nasruna sai nasarar mu ta zo musu wa nujjiya man nasha sai a tsirar da wanda muka ga dama fa nujjiya man nasha sai mu tsirar da wanda muka ga dama wala yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin azabar mu ba mai iya kawar da ita daga mutanen da suke masu manyan laifuka haka nan ubangiji yake cewa inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad kamar haka lalle mu muke taimakon manzanninmu duk sanda akai maganar taimakon manzanni to ana maganar an ƙaryata su kuma har ma an yi yunkurin halaka su to sai Allah ya kawo taimakonsa ya taimaki manzanni ya taimaki waɗanda suka yi imani a nan rayuwa ta duniya da kuma ranar lahira. Saboda haka faɗar Allah subhanahu wata'ala a wannan gaba, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin, ba mu aiko gabaninka wani annabi ko wani manzo ko annabi ba, dalilun ala anna nabiyya mursalun, wannan yana nuna cewa shi ma annabi an aika shi, shi ma aike ne ya samu daga Allah tunda an masa wahayi kuma an umarce shi ya isar da wannan sakon ga mu'minan da suke tare da shi. Wala yusamma rasulan inda al-itlaq, amma in za a kirawo shi da wani suna to ba za a ce masa ar-rasulu, ba ce masa ar-rasulu ba sai da ce annabiyyu. Kaga Allah ce wa ma arsalna ya fadi aike, amma da ya tashi sai ya kira wannan rasulin, sai ya kira wannan nabiyyin, saboda aiko shi da aka yi zuwa ga al'ummarsa, zuwa ga mu'minan da suka yi imani da shi, wannan ba zai sa ya zama ar-rasulu ba. To kaga tun daga nan za ka fahimci kuskuren waɗanda suke cewa shi annabi an masa wahayi amma ba a umarce shi ya gaya kowa ba, ba a umarce shi da ya sanar da kowa ba, kawai sai da ya aiki da shi a karan kansa, wanda kuma wannan babu shi. Hatta malamai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ilimi, ya yi alkawari da kan cewa ka ba su ɓoye iliminsu ba. Wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinannahu lin-nasi wa la taktumuna, Allah ya yi alkawarin duka waɗanda ya ba su littafi, ya ba su ilimi, cewa lalle tabbas bayyana wa mutane kar su ɓoye shi. To idan ya zanto malami wanda bai kai annabi ba, malami matsayinsa bai kai annabi ba, amma an wajabta masa sanar da mutane abin da ya sani, to ina kuma ga annabi wanda yake samun wahayi daga Allah a ce shi idan an gaya masa ya ɓoye, ya yi aiki da shi ci kaɗai kai kai wa kowa, wannan babu shi. Saboda haka annabawan Allah su ma an musu wahayi kuma su ma suna sanar da muminan da suke tare da su, bambancinsu da manzanni ba a aika su zuwa ga wata al'umma kafira ba waɗanda za su ƙaryata su ko su yi ibadi da su, wannan shine bambancinsu. Shine malam yace li annahu lam yursal ila qaumin bima la ya'rifunahu, su ba za a kira annabi zallan annabi, ba za a kira shi ar-rasul ba, saboda ba a aika shi zuwa ga wasu mutanen da ba su san abin da ya zo da shi ba. Bal kana ya'muru al-mu'minina bima ya'rifunahu annahu haqq, shi yana tsakiyar mu'minai ne, yana kuma umartar mu'minai da abinda su mu'minan sun san gaskiya ne. Sai dai irin haka za a iya samu waɗanda su yi sakaci, ko dai gaskiyar ga ta sun san ta su yi aiki da ita, ko kuma su jahilce ta ba su tsaya sun karance ta ba, kamar yadda ake samu a cikin musulmi, a samu waɗanda sun sani amma su take saninsu, da kuma waɗanda kwata-kwata ba su nemi sanin ba suna yin abubuwa da jahilci, amma da zarar aka karanta musu aka ce to ga abin da Allah ya ce, ga abin da Annabi ya ce, za su ce gaskiya ne, ko ba za su yarda ba ma za su ce gaskiya ne, ko da ba za su yi aiki da shi ba. To wannan shine bambancin annabi da manzo. Shine malai yake cewa walihaza qala annabi sallallahu alaihi wasallam al-ulama warathatul anbiya, saboda haka ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malamai bagada annabawa, bai ce bagada manzanni ba, saboda aikin da suke yi a cikin al'umma, malamai aikin da suke a cikin al'umma shine irin aikin da annabawa na banu isra'ila suke a cikin al'ummar banu isra'ila, shine jaddada abinda annabawan manzannin wannan al'umma suka zo da shi, musamman abinda yake cikin at-taura shi suka jaddada, su suka kuma karantar da mutane. Sannan sai malam ya ci gaba da cewa walaysa min shartir rasuli an yati bi shari'atin jadida, amma yana da kyau a san cewa ba sharadi bane in aka ce wani manzo ne sai ya zo da sabuwar shari'a, ba dole sai ya zo musu da shari'a sabuwa ba, sai ya zo musu da wani abu sabo fil ba, a'a, yana iya zama manzo ne amma kuma yana aiki da shari'ar annabawan da suka gabace shi, kamar annaba manzannin da suka zo cikin banu Isra'ila, kamar annabi Dawud manzo ne, haka nan annabi Suleiman manzo ne, amma kuma bai zo da wata shari'a ba. Hatta annabi Isa alayhi salam duk da an bashi littafi shi ma an bashi injila, amma ba duka ya shafe hukuncin da yake cikin at-taura ba, saboda ka ya zo da wani abu ne na sassauci da at-taura ta zo da shi da tsanani. To shine nan yake cewa fa inna Yusuf alayhi salam, malai mana misali da annabi Yusuf, annabi ne manzo ne, annabin Allah ne ko manzo ne, amma shin ya zo da wata shari'a da ta saba wa shari'ar kakansa annabi Ibrahim, bai zo da ita ba, shari'ar da yake kai ita ce shari'ar annabi Ibrahim alayhi salam. kamar yanda Allah subhanahu wataala yake faɗa game da mu'minin ali fir'aun mu'minin mutanen fir'auna da yake cewa laqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih hatta idha halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula kadhalika yudhillu Allahu man huwa musrifun kadhdhab. Allah subhanahu wataala yake cewa wa laqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati, tun gabanin annabi Musa ya zo muku, annabi Yusuf ya zo muku bil bayyinati, kuma ya zo muku da hujjoji bayyanannu. Fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi, amma ba ku gushi kuna tantamar abin da ya zo muku da shi ba, kuna shakkar gaskiyarsa. Hatta idha halaka, sai bayan ya mutu, kultum, sai suka rika cewa lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula, Allah ba zai sake aiko da wani manzo ba bayansa. Kaga sai ya ce rasula, manzo, wanda yana nuna cewa annabi Yusuf annabin Allah ne, manzo ne, duk da cewa bai zo da wata shari'a ba sai abinda ya samu iyayensa akai, wata ba'tu millata aba'i, haka yace da bi addinin iyayena. Sauraka abinda annabi Ibrahim da annabi Isma'il da Ishaq suke kai shine abinda annabi Yusuf alayhi salam yake kai. Haka nan Allah yana cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا. التي إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حقيقة ممك وحي يا رسول الله كما يندمك وحي زواغا النبي نوح دكما النبا واندسك ذوبا ينسى. وأوحينا إلى إبراهيم مكي وحي زواج إبراهيم وإسماعيل لإسماعيل وإسحاق لإسحاق ويعقوب ليعقوب والأسباط دجي كويكي وإيسى لإيسى النبي إيسى وأيوب ويونس وهارون دا أيوب دا يونس دا هارون دا سليمان التي وآتينا داود زبورة مكبا وداود زبورة. فأنا إتشي دون قليل مغانا واتكي لو كير بياني جميل بمبنشي تكان النبي دا منزو dukkaninsu ɗan aike ne daga Allah subhanahu wataala, sai dai shi annabi, sai dai shi manzo Allah yana aika shi ne zuwa ga al'ummomin da suka kafirce wa Allah a samu su yi imani da shi, su ƙaryata shi. Shi kuma annabi Allah yana masa wahayi, kuma yakan samu shari'ar annabin da ya gabace shi, kuma yakan yi umarni ya yi hani ya ba da labarin abin da yake cikin wannan shari'a, amma ga mu'minan da suke tare da shi wanda sun yi imani da shi, wannan shine bambancin su. Banda wannan dukkanin su ƴan aike ne daga Allah, sai dai in aka kira kowanne da sunansa, wannan ne, wannan a ce da shi ar-rasulu, wancan kuma a ce da shi annabiyyu. Allah ce ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin, gabaninka bamu aiko da wani manzo ba ko muka aiko da wani annabi, illa idza tamanna, sai idan wannan annabin yayi karatu, sai in yayi karatu alqa shaytanu fi umniyatihi, sai shaydan ya jefa waswasi da shubha cikin karatunsa. Kalmar tamanna malamai sun yi sabani wajen fassara ta, akwai magana guda biyu kwarara dangane da fassara kalmar tamanna. Tamanna tana nufin karatu ne koko tana nufin yayi fata, ya ci buri? Waɗannan su ne ma'anoni guda biyu wanda malamai suka yi kai kawo wajen fassara wannan kalma. Idza tamanna, idan yayi karatu, wato qara'a, ko kuma idza tamanna, idan ya ci buri, idan yayi fata, sai shi dan ya jefa wani abu cikin fatan nan nashi ko burinsa. To shine wasu daga cikin malamai suka ce tamanna tana nufin qara'a, idza tamanna, idan yayi karatu. Saboda mi? Saboda Allah ya ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya, daga cikin su akwai ummiyai wanda ba su san komai daga cikin littafi ba, sai karanta shi, sai karanta shi kawai, suna dai karanta shi ruru, amma ba su san me suke karantawa ba. Ai illa qira'atahu, yaqra'una wala yaktubuna, suna iya karanta amma ba su rubutawa. Saboda haka kaga alqash shaytanu fi umniyatihi, ma'ana alqash shaytanu fi qira'atihi, shaydan zai jefa a cikin karatunsa. Me zai jefa? Shine waswasi, zai jefa ash-shubha wal wasawis, zai jefa shubuhohi, zai jefa waswasi a cikin abinda annabin yake karantawa, dan ya katange mutane ya kange su daga bin wannan annabi ko abin da yake karantawa. Suka ce daga wannan kalma tamanna ne a baitin Hassan ibn Thabit lokacin da yake yaban sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bayan an kashe shi yana karatun alqur'ani da daddare, yana karanta alqur'ani, ɗan tawaye suka hauro gidan suka kashe shi. To shine yake cewa tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhiraha laqa himamal maqadiri. Yace tamanna kitaballahi, ya karanta littafin Allah a daransa na ƙarshe, a ƙarshen wannan daren ne ya haɗu da mutuwarsa. To kaga sayyidina Hassan ibn Thabit sai amfani da kalmar tamanna, ma'ana qara'a, ma'ana tala, ya karanta littafin Allah. To kaga wannan baitin na Hassan yana goyon bayan wanda suka fassara tamanna da cewa ana nufin qara'a. Hakanan wani shi ma yake cewa tamanna kitaballahi akhira lailatin tamanniya Dawud az-zabura 'ala ar-risli, ya karanta littafin Allah a ƙarshen dare irin karatun da annabi Dawud yake wa zabura a hankali a hankali. To kaga shi ma anan yayi amfani da kalmar tamanna. Ya zo a cikin sahihul bukhari daga Abdullahi dan Abbas yake cewa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi ay idza haddatha alqa shaytanu fi hadithihi, yayin da yazo yana zantar da mutane sai shaydan ya rika jefa wani abu cikin zancensa. Zantar da mutane tana yiwa yana karanta musu alqur'ani, da cikin zantar da su ne da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wahayi, to sai Allah ya jefa wani abu cikin karatun da yake yi. To wannan fassarar ita ce fassarar mafi yawan malaman tafsiri abinda suka fassara kalmar tamanna. Shi yasa za ka ga a cikin da muke fassara ayar ita muka fara ambata idza tamanna, idan yayi karatu, saboda ita ce mafi yawan malaman tafsiri suka zaba a matsayin ita ce ayar take nufi, duk da cewa akwai kauli na biyu da zamu ambata. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah cikin Igathatul Lahfan yana cewa والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. يجي مقباتا دكان سو سنا كان ونا مانر شوا إذن النبي كومن ذو ياي كراتو سي شيطان يجيفا وسواسي چكين كراتون سا لغا چكين ما لمن دسو كي ونا چكين مقباتا أكوي مجاهد ابن جبر الماجران عبد الله ابن أباس أكوي ضحاك ابن مزاحم شوا الماجران سا kuma ar-rasani ya jingila wannan a cikin littafin sirmuzul kunuz tafsirin fi tafsir kitab al-aziz, ya jingila wannan tafsirin cewa shine tafsirin yawancin malaman tafsiri. Ibn Jarir at-Tabari shaykhul mufassirin yake cewa fa ta'wilul kalami idan, don haka fassarar ayar yadda take kenan, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tala kitaballahi, ba mu aiko wani manzo ko annabi gabaninka ba face idan ya karanta littafin Allah, wa qara'a aw haddatha wa takallama, yayi karatu ko yayi zance ya zantar da mutanansa. Alqash shaytanu fi kitabillahi alladhi talahu wa qara'ahu, sai shaydan ya jefa shubha da waswasi a cikin littafin da yake karantawa, aw fi hadithihi alladhi haddatha wa takallama, ko kuma cikin bayanin da yake wa mutane sai shaydan ya jefa waswasi da shubha a cikin bayaninsa dan ya rudar da mutane a kasa gane shi. Wannan shine abin da Ibn Jarir at-Tabari shi ma ya tafi a kansa wajen fassara ayar. Akwai magana ta biyu ita ma tana nan, wasu daga cikin malamai suna akanta cewa tamanna ana nufin tamanna daga tamanni ne, wato buri, illa idza tamanna, si idan yayi buri ya ci alwashi, wato yayi fatan mutanansa su musulunta, mutanansa su bi Allah su bi manzansa, ya saka fatansa anan, ya sa burinsa akan wannan, to shikenan sai shaydan ya zo ya jeho wani abu wanda zai sa mutane su ki musulintar, sai ya jefo wata shubha da za ta ƙara wato rikita kan mutane, ta ƙara tarwatsa musu mutanansa. To wasu malamai haka suka fassara ayar, wato babu wani annabi da zai yi fatan mutanansa su musulinta ya kulla burin haka a cikin zansa, face sai kaga shaydan ya zo ya kawo wata shubha, ya kawo wani rudani, ya kawo wani yabutsin fahimta, ya tada kura mutane sun kasa fahimtar gaskiya.
yace to wannan su waɗannan malamai suka ce to wannan shine abin da ake nufi daga cikin malaman da suka yi wannan a cikin magabata akwai Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi wanda je muka yi dan tsokaci akan sa cewa ɗaya daga cikin masana tafsiri ne daga cikin tabi'ai mutanen Madina haka nan daga cikin malaman tafsirin da su suka yarda cewa wannan shine tafsirin ayar akwai al-Khazin akwai al-Qasimi da kuma Ibn Ashur da duk suna cikin malaman tafsiri a tafsiran su haka suka fada zamu ga anan ubangiji subhanahu wataala ya shafe maf'ulin tamanni din yace illa idza tamanna haka nan an shafe maf'ulin alqadin illa idza tamanna sai idan yayi fata to fatan me ba fadi fatan me yayi ba alqash shaytanu shaydan sai ya jifa me ya jifa ba fada ba amma muka zo gundarin fassarar ayar mukan gindaya abinda ake nufi a cikin ma'anarta mukan ce alqash shaytanu fi umniyatihi shaydan zai jefa waswasi da shubha a cikin karatun sa sai mu fadi maf'ulin bihi din amma an shafe shi in ka ce illa idza tamanna ay ahabba sai idan yayi buri to burin me shine imanin qaumi yayi burin mutanen wato yayi fatan mutanen sa su yi imani ya kwalla faransa akan haka shine ma'anar tamanna ya kwalla faransa akan mutanen sa su yi imani sai zama alqash shaytan shaydan sai ya jefa me zai jefa shine waswasi ya jefa wato waswasi da rudani da kaikayi a cikin zukatan mutanen sai ya kawo wani abin da zai kara mazama su ya kara ruda su su kasa fahimtar addinin Allah manzan nan ko annabin nan ya kasa cimma burinsa ya kasa samun abin da yake fata saboda haka abin da shaydan din yake jefawa shine abin da zai hana mutanen su yi imani ya kasa cimma bukatarsa ko a karatu ko kuma a fatansa in a karatu ne zai jefa wata shubha a cikin karatun gashi an yi karatu face babu wata matsala amma sai wani abu zai fada cikin kunnan masu karatun na shakka da shubha kai a cikin karatun nan fa an ce kaza yanzu wannan abun kuwa ya yake shikenan sai su fara tantama a cikin karatun shedan ne zai jefa wannan ba wai ci mai karatun ne zai jeho shubhar ba a shi karatun zai tafi face babu wani abin da yake cikin sa na rudani amma shedan ne zai lallaba ya jefa shubhar a cikin karatu to wannan tana faruwa ko yaushe sannan Allah subhanahu wataala ya ce fa yansakhullahu ma yulqi ash-shaytan sai Allah ya shafe abinda shedan din nan yake ya bata abinda shedan din nan yake jefawa idan a karatun annabin ne ya jefa wani abu a cikin kunnan masu sauraro na waswasi da rudani sai kuma Allah subhanahu wataala ya zo ya shafe wannan ya bata wannan waswasin sai kaga dandanan mutane sun dawo sun fahimci karatun ina yasa gaba ko kuma idan fata ne yake yi na mutanen sa su musulunta shi kuma shedan ya kawo nan rudu ya jefa musu wata shubha shi ma sai Allah zai bata wannan waswasin da wannan shubhar shikenan sai kaga abin da yake fata ya samu Allah subhanahu wataala ya cika masa burin sa to Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a Majmu'ul Fatawa yayi bayani akan wannan wanda shi ma ya karkata zuwa ga cewa karatu ake nufi a wannan ayar ba wai ana nufin fata na zuciya ba yace walin nasi fiha qawlani mashhurani ce mutane wannan nufin malamai suna da kauri guda biyu shahararru game da wannan tafsirin wannan ayar ba'da ittifaqihim ala anna at-tamanni huwa at-tilawatu wal-qur'an bayan sun ittifaqi cewa at-tamanni ana nufin karanta al-qur'ani kama alaihi mufassiruna min as-salaf kamar yadda magabata suka tafi akan sa kamar yadda yake cikin fadar Allah wa minhu ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa amma man awwala at-tamanni ala tamanni al-qalbi fa dhalika fihi kalamun akhar yace amma wanda ya fassara tamanni cewa ana nufin wato fata ko cin buri a zuciya yace wannan wata magana ce daban yace duk da cewa ayar wasu za su iya cewa ta ummun nau'aini ai tana iya kunsar duka abubuwan biyu sun yi karatu kuma sun ci burin mutanen su su yi imani sun yi karatu kuma suna burin mutanen su su yi imani sai yace amma dai ma'anar farko da muka fara faɗa ita ce tafi shahara a gurin malamai a tafsiri kuma shine zahirin alqur'ani kuma shi an Allah yake nufi domin a can karshe Allah ya ce fa yansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubihim marad. Allah ya ce sai Allah ya goge ko ya bata abinda shaytan ya jefa, sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa, wallahu alimun hakim, Allah mai ilimi ne ko mai hikima ne, dan ya sanya abinda shaytan din nan ya jeho ya zama fitina ga waɗanda suka yi, ga waɗanda suke da cuta a cikin zuciyarsu. Yace to kaga wannan ba zai yiwu ba sai idan akwai wani abu da shi annabin ya bayyana a zahiri, ba wani abu da kawai ya ci buri a ransa ba, ba abin da kawai ka ci buri a ranka, ai ba za a ce an kawo ruɗu da wasu wasi a cikin sa ba, tunda baka ma faɗa ba, balle har wani ya zo ya kawo ruɗu da wasu wasi a ciki, ka bar abin a ranka. Amma abin da ka furta, ka zantar, ka karantar, shine za a iya jefa ruɗu a cikin sa. An gane shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa wa hadha kulluhu la yakunu fi mujarradi alqalbi idha lam yatakallam bihi an-nabiy, wannan ba zai zama kawai abu ne wanda yake cikin zuciya annabin bai yi magana da shi ba. Saboda haka wannan shine abinda da yawa daga cikin malamai suka tafi akan sa, haka nan shine abinda Ash-Shanqiti a cikin littafin sa Adwa'ul Bayan yace shine abinda yake karara ya kamata a fahimta daga cikin wannan ayar. Shedan yana jeho wani abin da zai jefa wa mutane wasu wasi cikin abin da suke ji na karatun Alkur'ani, domin wannan abin da zai jefa na wasu wasi ya sa ya zanto fitina ga waɗanda suke da cuta a zuciyarsu. Mu'mine kuma su ƙara yaqini akan abin da suke kai na cewa gaskiya ne wannan abin Allah subhanahu wataala ya kashi ne don ya zamo jarraba ga wasu, kamar yadda za mu gani a cikin karatu. To a nan ne da yawa daga cikin malaman tafsiri suke kawo wata kissa da ake ce mata qissatul gharaniq. Qissatul gharaniq, al-gharaniq, kalmar gharaniq jam'i ne na gharnuq. Gharnuq kuma yana nufin gauraka, san tsuntsu, wani tsuntsu yana nan ana ce masa gauraka, shine gharnuq. To suna kawo wata kissa anan, suna cewa ita ce sababin saukar wannan ayar wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tabanna. Suka ce wannan kissar da ta faru ita ce dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar. Suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama a Makka, bayan mutanansa sun yi hijira zuwa Habasha, hijirar farko, sai zo yana karanta suratul najmi har ya zo fadar Allah subhanahu wa ta'ala afara'aytumul lata wal uzza ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى. وإذا يزونا كرنت ونا أيد ديتي أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى كبان الأبار اللات دا أزى دا منات تأكو تأكنسو. Waɗanda duk sunayen gumaka ne na Larabawa da suke bautawa, wanda suna nan kewaye da Ka'aba suna bauta musu. To wanda ya zo wannan suke na sai shaidan sai ya jefa a kan harshen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, sai ya jefa masa wata kalma, tilkal gharani kul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja. Wai waɗannan gumaka gaurakoki ne maɗaukaka, kuma ana fatan samun cetonsu. Qurayshawa ko kafirai da suke kewaye da shi suna jin ya faɗi haka, yana zuwa ƙarshen surar fasjudu lillahi wa'budu, sai kawai suka faɗi suka yi sujjada tare da shi, tare da musulmi gaba ɗaya. Wannan sujjada da suka yi sai labari ya yaɗu ya bazu har zuwa kunnen mutanen da suka yi hijira zuwa Habasha, cewa mutanen Makka sun dawo musulunci saboda an ji labarin sun yi sujjada tare da annabi sallallahu alaihi wasallama. Shine sai suka tattaro yana su suka dawo, cewa gari ya samu lafiya, komai da komai yanzu ya daidaita. Suna dawowa suka samu ashe labarin ba gaskiya ba ne. To shine wasu suka koma, wasu kuma suka ci gaba da zama. To a nan ko kula kissar abinda take cewa, ba wai ana magana annabi ya karanta wa mutane suratul najmi ya kai ƙarshen sura sun faɗi sun yi sujjada, ba wannan ne abin da ake tattauna akai ba. Wannan ya tabbata annabi ya karanta suratul najmi, kafirai sun kewaye shi a lokacin suna sauraron karatunta, aka je ƙarshe yana fadar ayar karshe fa'budu lillahi wasjudu wasjudu lillahi fasjudu lillahi wa'budu, yana fadar wannan aya ta karshe sai duka suka fadi suka yi sujjada tare da shi. Kuma sannan wannan labari ya je kunnan mutanen Habasha sun ji cewa ai mutanen Qurayshawa sun musulunta, zan haka suka dawo. Wannan labari ya tabbata, amma inda gizo yake saka, inda ishi wannan labarin da ake danganta shi da saukar wannan ayar, aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul najmi da yazo daidai wannan gabar, afara'aytumul lata wal uzza wa malata thalithatul ukhra, sai aka jefa masa a cikin harshensa, akan harshensa, sai aka ji shi yana cewa tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahu la turtaja. To anan ne gizo yake saka. Wannan kissar kissa ce da bata tabbata ba, ba gaskiya ba. Duk wanda yazo ya kalle ta zai gane cewa ba gaskiya bane, shi yasa malamai suka yi ta bayani akan ta ta fuskoki daban-daban, ta fuskoki ta fuskar ingancin ruwayar. Duka hanyoyin da aka rawaito ruwayar nan babu ɗaya da ta inganta, duka hanyoyi ne masu rauni, duka hanyoyi ne masu rauni. Sannan kuma ta fuskar ma'anar ta ma, in aka tsaya aka yi tsaiko da tunani akan ma'anar kissar da inda aka faɗe ta, ba za ta taɓa yiwuwa ta inganta ba. Kuma a ciki babu kiyaye wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. In ya zanto shedan yana iya jefa wasu kalmomi akan harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ne ya banguma ka, kuma Annabi ya faɗe su bai kula ba, kaga maganar kare wahayi ba ta tabbata ba kenan. To insha Allah za mu tattauna akan wannan kissar a karatunmu na gaba, don mu yi bayanin yadda ta zanto bata inganta ba, saboda ta yi yaɗo a cikin littattafan tafsiri, wasu sun rungume ta sun gina tafsiri akan ta, akan cewa ita ce dalilin saukar wannan ayar. To amma idan muka ji abinda malamai suka faɗa dangane da wannan kissar, za mu ƙara tabbatar da cewa wannan ayar ba ta da alaƙa da waccan kissar da ta faru, kuma wannan ayar tana da ma'anarta wanda insha Allah a cikin tafsirin da za mu yi wa ayar za mu fito da ma'anarta ƙarara a fahimci inda ta sa gaba. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.